نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yammacin asabar 28 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 22 ga watan julai shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 141 daga cikin jerin giyar kasusun karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khair al-ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكثسني لسنا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام ثاني الله أبنجي يقاف التامسة لتساف زاد المعاد موسوءا نتاريه من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتساف نكومي دروانكا دنغني لتفركي لتساري دمنها درايوا دتناني دكارنتوا دتبيئة dukkanin al'amuran da ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai suna jinjina ga Ibn al-Qayyim duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi yana halin tafiya a kasar Makka, inda ya je aikin haji nesa da kayan aikin sa da tafansa da iyalansa waɗanda suke kasar Dimashku Sham. Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi. Muna ta ainihin bibiyar sa inda yake mana karatu a cikin wa amma hadiyuhu fil abahi faslun wa amma hadiyuhu fil abahi, zamu tashi inda yake cewa fayuqalu lahu, dangane da mas'ala ta ainihin wato tafarkin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi dangane da ibada ta layya, yace za a ce da su. Yana magana akan waɗanda suke da ainihin tantama da tababa game da halaccin ajiye naman layya bayan kwana uku. Yace innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lam yanha illa anil iddikhari fawqa salasin. Aida ma can asali annabi alaihi salatu wassalam bai hana komai ba in banda watin hana a taskace naman da ajiye shi bayan kwanaki uku. Lam yanha anit tadhiyya ba'da thalathin, bai hana yanka dabban layyan bayan kwanaki uku ba. Fa aina ahaduhuma min al-akhir, to dan me za a hada waɗannan abubuwa guda biyu? Wala talazuma baina ma naha anhu wa baina ikhtisasi dhabhi bi thalathin liwajhaini, yace babu lazimtar juna tsakankanin hanin da yayi akan yin layya bayan kwana uku da kuma kokarin kebance ranan yankan da rana ɗaya kawai saboda fuskoki guda uku. Ahaduha, fuska ta farko, annahu yasughu azzabhu fil yawmi thani wasalis, cewa ya halasta ayyankan a ainihin ranar biyu ko ta uku. Fa yajuzu lahu liddikharu ila tamami salasi min yawmi dhabhi, sai dan yana halasta kenan ga wanda ya yanka rana ta biyu ko ta uku ya taskace naman shi har zuwa kwanaki uku daga ran da ya yanka. Wala yatimmu lakum listidlalu hatta yathbuta an-nahyu an adh-dhabhi ba'da yawmi an-nahri, ci ba za ku iya kafa hujja akan cewa babu kyau ajiye naman fiye da har ya wuce asalin kwanakin tashriki ba, sai in kun iya kawo hujjar da ke nuna hani akan yankan daga ranar sallah. Wala sabila lakum ila hadha, ba ku da ku kawo wannan hujja. Afsani, abu na biyu, annahu law zabaha fi akhir juz'in min yawmin nahari, da a ce mutum zai yanka dabbarsa a ƙarshen sashen wunin ranar sallah, lasagha lahu hina idhin liddikharu thalathata ayyamin ba'dahu bi muqtada alhadith, to da zai iya ma ya ajiye naman kwanaki uku bayan wannan wunin na sallah in ya kalli abinda hadisin yake cewa. Wa qad qala Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, yace musamman kuma an samu cewa sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda, yana cewa ayyamun nahari yawmul udha wa thalathatu ayyamin ba'da, yace kwanakin sallah babba kwanakin yanka a sallah babba yawmun nahar ita kanta ranar sallah wa salasatu ayyamin ba'dahu da kuma kwanaki uku a bayan ranar sallah haka aka samu al-Imam al-Baihaqi ma ya ruwaito magana irin wannan daga Umar dan Abdul Aziz rahimahullah ka karanta ainihin wato al-Imam al-Shawkani a cikin Nailul Awtar ya tattauna wannan matsala kuma ya karkata zuwa ga wannan cewa kwanaki hudu din nan sune kwanakin wannan ibada haka Ibn Abi Shayba ya ruwaito daga Ibn Abbas kamar yadda Ibn Hajar ya bayyana cikin Fathul Bari da al-Imam Aini at-Tahawi ya tattauna wannan matsala shi ma a littafin Sharhu Ma'anil Athar haka ainihin al-Imam Ibn Abdul Barri An-Namari rahimahullah a cikin littafin Al-Izkar na sharhin shi na motsa kenan dukkanin sun tabbatar da bayani akan cewa kwanakin guda hudu ne ranar sallah da kwana biyu a bayanta wa salasati ayyamin ba'da kwana uku a bayanta huwa madhhabu imami ahli al-basrati al-hasani kuma wannan shine madhhabin al-imam al-hasan bin abi al-hasan limamin malaman kasar basra daga cikin malamai hasan al-basri rahimahullah wa imami ahli makkata haka nan kuma shine madhhabin limamin kasar makka ilimi a cikin tabi'ai shine ata bin abi rabah al-imam ata ibn abi rabah الحمد لله وإمام أهل الشام الأوزائي هكا الإمام عبد الرحمن الأوزائي ما لم ينقص الشام وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله الإمام ما لم ينفقه الحديث الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله وندشي الإمام نينا ما لم ينفقه الحديث kamar yadda al-Imam Ahmad yake cewa yana ma Shafi'i addu'a ta musamman yace dan kafin zuwan Shafi'i ba mu san meye nasikh wal mansukh ba ba mu san meye muhkami ba ba mu san meye kaza 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 ba muna aiki ne kawai da hadisi al-Shafi'i da yazo shine yabo musu da waɗannan karatuttuka waɗanda suke nuna yadda ake hada hadisi da yadda ake jeranta dalilan su da haka al-Imam Ahmad kullun yana masa addu'a yana yaba masa al-Imam Shafi'i babban malami ne daga cikin malamai babban bamalike ne shi ma daga cikin ainihin malikawa sannan kaji malami ne wanda yake imamu fuqahi ahlul hadith kafin ya zama ya da mazhabin shi bamalike ne dan dalibin Imam Malik ne Allah ya musu gafara gaba ɗayan su malam ya ci gaba da cewa waqtara ibn al-Mundhir haka ibn al-Mundhir ya zabi wannan magana a cikin littafin da yake nan akan magana akan ijma'i da makamantan su wali anna thalathata takhtassu bi kaunha ayyamu mina yace kuma saboda waɗannan kwanaki guda uku sun keɓanta da kasancewar su sune kwanakin mina waɗannan kwanakin ga wanda zai yi ta'khiri kenan ko wa ayyamir ramyi kuma sune kwanakin ainihin wato jifa ga wanda yake zai yi jifa aikin haji waɗannan kwanakin guda uku ake jifa a cikin su wa ayyamit tashriqi ana kuma ce musu ayyamut tashriq ana fassara ma'anan ayyamu tashriq da ɗayan fassara guda biyu kamar da al-Imam al-Qarrasi ya bayyana a cikin tafin shi az-Zakhira babban littafi ne a cikin fiqhul malikiya babban littafi ne mawsu'i a fiqhul malikiya littafin al-Imam al-Qarrasi a cike yake bayyana cewa ɗayan wujha guda biyu ta sa ake cewa waɗannan kwanaki ayyamu tashriq ko dai at-tashriqu fitowar rana saboda za a wayi gari a rana ta farko rana za ta fito a wannan ranar bayan an wuni ana ayyuka na ibadoji ranar sallah an yi dare sai gari ya waye kuma sai a ci gaba da ayyuka at-tashriq min shuruqi shams daya daga cikin ma'anonin kenan ko kuma at-tashriq bi ma'ana tashriqul laham wa ma'anahu nashruhu ala al-ardi li yajuffa kwanakin shanyen nama me an-nashr anan at-tashriq anan shine nashrul laham watsa nama a shanya shi li yajuffa fi shams da rana ta busar da shi suna yin suna amfani da wannan fasaha ta gargajiya naman layya da hadaya da sauransu din tunda ba za a iya ai amfani da shi nan take ba kuma ana da buƙatar shi daga baya sai abu a tsatsaga shi siriri siriri sai a shanya shi da rana idan ta busar da shi ba zai lalace ba tunda ba su da wasu hanyoyi kamar freezer da makamantansu wanda za a iya ainihin wato preserving dinsa to wannan ɗayan ma'ana biyu kenan imma tashriqu shams ko kuma ainihin wato tashriqun laham shanyan nama ko fitar rana da take a wannan wuri haka malam al-Qarafi ya bayyana to shine da yake cewa ayyamu tashriq kwanakin shanyan nama ko abu ko ɗaya wa yahrumu siyamuha kuma haramun ne yin azumi a waɗannan kwanakin sawa'un mutumin da yake aikin hajji ne ko wanda yake gida ba a so ya azumi a wannan lokacin domin waɗannan kwanaki ne na ayyamu aklin wa shurbin kwanaki ne na ciye-ciye da tanɗe-tanɗe ana so ne a yi ta cin abinci ana sha ana samun ƙarfin kabarbari da zikiri fahiya ikhwatun fi hadhihi al-ahkam waɗannan kwanaki sun zama ƴan uwa game da waɗannan hukunce-hukunce shanyan nama jifa zaman mina kabarbari rashin yin azumi kaza-kaza kwanakin yankan layya duk waɗannan hukunce-hukuncen su ne fa kaifa taftariqu fi jawazin dhabhi bighairi nassin wala ijma to ya za kai ka raba su ka ce an zo maganan yanka an raba ana iya yanka ranar farko amma banda ta biyu ba tare da wani nassi ko ijma'i daga malan farko ba wa ruya an ruwaito min wajhaini mukhtalifaini ta hanyoyi guda biyu daban-daban yashuddu ahaduhuma al-akhar wanda daya hanya za ta kara wa daya kwari anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama annahu qala manzo Allah yace kullu minan manharun wa kullu ayami at-tashriqi dhabhun yace dukkanin mina ga baki dayanta manharun wurin yanka ne وكل ايام التشريق ذبح وانا حديث ليس صحيح لغيرهما ان احد هنيوين كما ده الشيخ الالباني يكي فدا سن كاي انغانتا سو صحيح لغيره ورويا من حديث زبير بن مطعم وفيه انقطاع هر الى رويته شي دغ روايه زبير بن مطعم وندا اما اسنادي ني منقطع ينا ده غيبي ومن حديث اسامه بن زيد عن عطاء عن جابر ده كما روايه اسامه بن زيد daga ata'u daga jabir wannan ishara da mallan yayi akwai kuskure a cikin ta cewa daga riwayan ainihin wato jabir jabir bashi da wannan hadisi bashi da wannan riwaya ainihin wato wanda mallan yake ishara inma dai wacce riwaya ce ko tajbir dan mut'im wanda ke cikin sunan abi dawuda da kuma ainihin wato dayan ta abu sa'id al-khudri wallahu ta'ala a'lam sai mallan yace قال يعقوب بن سفيان الامام يعقوب ابن سفيان ابن جوان الفسوي كان يعقوب بن سفيان الفسوي من كتاب تاريخ الفصاح وكما التاريخ والمعرفه بابا مالم حديثي ني الله يغفرت له شيار سيدا شكرا 277 daga cikin malaman karni na uku yace usama ibn zaid wannan usama dan zaid din ba usama sahabi bane dan zaka ga yana riwaya ne ma daga tabi'i ata yace inda ahalil madinati thiqatun ma'amunu amuntacce ne tabbatacce a gun malaman madina yana daga cikin rijalu ainihin wato at-tahdhib wanda ibnu hajir yake fada game da shi yana cewa saduqun ne gaskiya ne dan haka isnadi ne tabbatacce abinda malai yake ishara zuwa gare shi kenan wa fi hadhihi al-mas'alati arba'atu aqwalin hadha ahaduha dangane da wannan mas'ala ta kwanaki nawa ne za a yi yanka kwanaki nawa ne kwanakin yanka akwai maganganu guda hudu kaje daya daga cikin su asani magana ta biyu anna waqtal dhabhi yawmun nahri wasu ka ce a ranar sallah ce kawai ranar yanka wa yawmani ba'dahu da kuma ranaku biyu a bayan sa kamar yadda muke a nan kasa wa hadha madhhabu ahmad wa malik wannan madhhabin imam ahmad ibn hanbal kenan ومالك ده الامام مالك ابن انس امام دار الهجره وابي حنيفه ده الامام النعمان ابن ثابت امام اهل الراي رحمهم الله اجمعين الله يمسى غفرا غباكي دنس قال احمد امام احمد يكي تشوا هو قول غير واحد من اصحاب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكي wannan ita ce fatawar fiye da mutum guda daga cikin sahabban manzon Allah صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذكره الاثرم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه الامام الاثرم اتكي مسائل دنسا كنان يا امبتي wannan fatwa daga sahabi Abdullah dan Umar da kuma sahabi Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yarda su da iyayen nasu kaji zance na biyu masu ganin cewa kwanaki uku ne ranar sallah da kwana biyu malikiya hanabila da ainihin hanafiya as-salif zance na uku anna waqtan nahari yawmun wahid, wasu kace ranar yankan ma rana ce guda daya gal, wa huwa qaul ibn sirina, wannan ita ce maganar Muhammad ibn Sirin rahimahullah, li'annahu ikhtassa bi hadhihi at-tasmiya, saboda ranar nahar wannan ranar farkon ita ce kadai take iya daukan wannan sunan, dun cewa ake yawmun nahari, fadalla ala ikhtisasi hukmi hadhihi, sai wannan nuna izuwa ga cewa hukuncin ya keɓance ta, walau jaza fi salasati, ya ce da a ce zai halasta a yankan a kwanaki uku, laƙila laha, da sai dai a dinga cewa ayyamun nahari, kwanakin yanka, makaga yawmun nahari kawai ake cewa, sai ya ɗauki wannan dilala ta lafz ya taƙaita hukuncin a kanta kaɗai, kama ƙila laha, kamar yadda ake cewa kwanakin ayyamun ramyi, kwanakin jifa, kaga ana jifan a 11 da 12 da 13, haka wa ayyamu mina, kwanakin zaman mina, ana zaman mina a waɗannan kwanakin da 11 12 13, wa ayyamu tashriqi, da kwanakin tashriqi dai su din ne 11 12 13, wali anna al'ida yudafu ila an-nahar, domin kuma ana danganta ainihin sallar idi zuwa ranar sallar ne kawai, wa huwa yawmun wahid, rana ɗaya ce, kama yuqalu, kamar da ake cewa idul fitri, idul fitri haka idul adha, idin layya, to ranar idi guda ɗaya ce ko, to a ranar za a yi layya, in ba a yi a ranar ba ya wuce, in ji ainihin malam Muhammad ibn Sirin, wannan dalila ce wadda take ainihin wato lughawiyya, kuma take ba dan akwai nassoshi waɗanda suka rinjaye ta ba, dalila ce mai ƙarfin gaske, amma akwai nassoshin da suka bayyana ana iya yi sabanin haka, kamar yadda muka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to anan dilalatul lugha ba za ta bada hukunci ba, ina fata mun gane wannan. Ar-rabi'u, zance na hudu, qaulu sa'id ibn jubair wa jabir ibn zaid, wannan yace maganar sa'id dan jubair da kuma jabir ibn zaid, annahu yawmun wahidun fil amsar, cewa a garuruwa inda ba Makka ba, Zaria da Sakkwato da Kano da Lagos da inda musulmai suke za su yanka, to rana ɗaya ne, ta yi kama da waccan magana ta Ibn Sirin ne wadda muka ji, kamar da Ibn Qayyim yake faɗa a cikin Ar-Ruh, ya faɗi wannan magana cewa lalle wannan nuna dukkan na fiqhun Ibn Sirin, to kaga sun yi kama da juna nan, amma su a wannan sai suka ce wa salasatu ayyamin fi mina, idan amina ne to za ka iya yi 11 12 13, amma idan a wani wuri ne inda ba mina ba, ba a wannan mash'arin kake ba, kai ba mai aikin hajji bane, to ranar sallah ne kawai, bi annaha hunaka ayyamu a'malin manasik, domin amina waɗannan kwanakin ayyuka ne na ainihin bautar aikin hajji, minar rami, tun daga jifa, wat tawafi, da tawafu ziyara ifada kenan, wal halqi, da aski, fa kanat ayyaman lidhabhi, sai ta zama wannan ya zama dalilin kwanakin a ci gaba da yanka, bi khilafi ahli al-amsar, banda sauran mutanen birane waɗanda su kuma nasu kawai shi ne wato yin sallah ranar babbar sallah, to don haka yankansu su ma ya tafi a ranar babbar sallah, to idan aka faɗa wannan kuma lazumin shi shi ne, to wanda yake ba a wannan wurin ba zai iya azumi washegari kenan, ma'ana wannan washegarin bai cikin ranakun ibadarsa, kawo kuma ba haka ba ne, wannan shi zai warware wannan ainihin magana. A taƙaice magana ta fi ƙarfi ta ce waccan ta farkon, cewa kwanaki uku ne banda ranar sallah, ita ta fi ƙarfi saboda ƙarfin dalilanta, ita ce fatawar shafi'iyya kenan, wallahu ta'ala a'lam. Sai malam ya ce faslun, ga wata gaba, wa min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama anna man arada at-tadhiyya wa dakhala yawmul 'ashr fala ya'khudh min sha'rihi wa bashrihi shay'an, sabata an-nahyu 'an dhalika fi sahihi Muslim. Yace daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'arsa, wanda yayi nufin yin layya, yake da kudin siyar rago ko ya riga ya saya, ko yake sa ran za a bashi kyauta ko sada zumunci ko wani abu makamancin haka, ya riga ya san cewa insha Allah in dai ba wani juyin juya hali mara kyau ba zai layya, to wada khala yawmul 'ashr, yawmul 'ashr aka shiga ranan wunin farko na kwanaki 10, waɗannan layalin 10 daga 1 ga watan Dhul-Hijja zuwa goma ga watan Zulhijja, kwanakin ibada din nan, kwanakin zikirori da karatun alqur'ani da azumi da makamantansu, kamar yadda aka sani, fala ya'khudh min sha'rihi wa basharihi shay'an, kai ya sake ya aske wani abu na gashin shi wanda da ya halasta ya aske, kaman gashin mara da hammata, kaman gashin baki da ake datsewa, haka nan wa basharihi shay'an, ko wani abu a jikin jikinsa kaman farce duk babu, wato zai zama kamar yadda mai aikin haji yake dangane da haramcin cire wani abu a jikinsa, amma sauran abubuwa ba za su zama gare shi ba, kamar mene, kamar aure da karɓar aure, kamar ainihin wato mu'amala aure da mata, babu matsala akan wannan zai yi, domin su waɗannan sun keɓanci wanda yake cikin harami, haka zai iya saka turare babu laifi, amma waɗannan su ne aka ce kada ya yi. Wannan ya tabbata a cikin Sahihu Muslim. Wa amma Daraqutni, shi ku al-Imamu Abu al-Hasan Daraqutni, babban malami masanin ilal, fa qala, sai yace as-sahihu indi annahu mawqufun ala ummi Salama, ce ni a wurina abu mafi inganci shine wannan hadisin mawqufi ne, riwaya ummu Salama ce ta faɗa, ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba. Akwai maganganu da yawa da malamai suka yi game da wannan hadisi, game da raf'uhu ko kuma waqfuhu ala asma ala ummi Salama amin radiyallahu anha, an samu wasu tarin masu riwaya ne da yawa sai suka zo da shi mawqufi, wasu kuma wanda ba su kai su yawa ba sai suka sadar da shi marfu'i, sai zama waɗanda suka sadar da shi din sun fi waɗanda suka waƙafa shi hadda, kuma sai sun fi su yawa. Masu cewa mawqufi ne suna da advantage na yawa, masu cewa marfu'i ne suna da advantage na ƙarfin hadda. Al-Imamu Daraqutni ya zo a cikin littafin ilal ɗinsa sai ya karkata zuwa ga yawa, domin dama akwai hanyoyin tarjihi tsakanin ire-iren waɗannan abubuwan. Akwai daga cikin wanda suka ce marfu'i ne, akwai Shu'ba ibn al-Hajjaj, wanda kowa ya iya zai iya sanin waye Shu'ba game da hadisi. Akwai Sufyan ibn Uyayna, waɗannan guda biyun sa daga cikin wanda suka zo da shi marfu'an daga Ummu Salama, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fata mun gane. Sai aka samu kuma wasu da yawa, kamar Abdullahi dan Amir al-Aslami, kamar Ibn Abi Zaid, kamar Yazid ibn Abdullah, kamar Abdurrahman ibn Harmala, da wasu su da yawan su wajen takwas. Kamar ko anan da muka ambaci misalai sun fi waɗancan yawa mutum biyu. Ka karanta littafin Tahdhibu As-Sunan na al-Imam ainihin wato Ad-Daraqutni, ya tattauna akan wannan mas'ala. Hakanan ainihin shi kanshi Ibn Qayyim a cikin Bada'iul Fawaid haka suka tattauna. Asalin hadisin Muslim ya rawaito shi da Tirmidhi da Ibn Hibbana da al-Imam ainihin wato Al-Baihaqi su suka rawaito shi ainihin wato da isnadi tabbatacci. To sai aka samu wannan iskalin, sai shi Daraqutni sai ya karkata zuwa ga mawqufi ne. Kaga annan ainihin labari kawai Ibn Qayyim ya bada labari, amma a cikin Bada'iul Fawaid da kuma cikin abin nan Ma'alimus Sunan ya tattauna dan mayawar Daraqutni raddi, da tabbatar da cewa lallai riwayan waɗancan amintattun guda biyu wanda suke asbat ta fi rajjahantuwa fiye da al-aksar, wato ba za a karkata zuwa ga yawa ba in ga ƙwarin hadda, ta yadda inda ma guda ɗayansu kaɗai ya kaɗaitu da riwaya irin wannan, to ƙarfin hadda shi ta kai a karɓa, ba da tunanin san kai su biyu. Abinda kawai za a ce shi ne waɗannan da suka rito a matsayin mawqufi, to an ba su riwayan ne wata ranar su kuma a matsayin fatawata, amma tabbas ya tabbata marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Da haka musamman mata na gida ba su san wannan katin ba mafi yawansu, ya kamata a dinga tuna musu, malaman islamiyya da mazajensu da sauransu waɗanda suke layya a ƙauyuka da cikin birane, za ga ba su san wannan karatun ba, suna ci gaba da yin duk abin da suka ga dama. Wannan tsifa da suke yi ta kitso da zubar da gashi a kwanakin don kiɗan sallah, to sai su dakata da shi har sai an yanka layya. Ina fata mun gane wannan. Sai ranar sallah in an sako idi an yanka layya, ki saki daki kitso saboda gashi da za a tsefe ya zuba da makamantansu, ko kuma ki yi shi tun kafin ranar ɗaya ga wata, kuma ai zai tsufa kafin lokacin ku na gida ba zai gan shi da sabuntaka ba ko. Alaikum salam. Haka ne, idan wanda zai layya wanda shine mai yin layya shi hukuncin ya hau kanshi banda sauran iyalan shi wannan na magana idan ita ma za ta yi nata ne eh ka gane idan ita ma mata gidan za ta yi nata layya to babu dole ta ainihin takaitu da waɗannan hukunce-hukunce dole ta bi waɗannan hukunce-hukunce amma idan kawai ragon gidan wanda mai gidan zai yanka kuma dama zai yanka ne a madadin kanshi da mutan gidan shi ko to hukuncin ya hau kanshi ne aslan su babu dalili akan cewa sai sun bi shi akan wannan hukuncin wallahu ta'ala a'lam malin ya ci gaba da cewa wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ikhtiyarul udhiyya yana daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana tsayawa ya zabi ragon layya mai kyau mai nagarta wastihsanuha da kyautata ragon layyan zai samu kosasshen rago mai kyan gani da salama wa salamatuha min al'uyubi kuma ya tabbatar da cewa dabbar shi ta layya ta kubuta daga aibobi wanaha an yudhha bi adba'a bi adba'il udhni wal qarni ya hana ayi layya da wanda take da yankakken kunne ko yankakke ko kare yankau ai maqqu'atil udhni wato wanda aka karya mata ainihin kahonta ko kahonta ya karye kamar yadda fasara take haka a cikin tafin as-siha da al-qamus al-muhit na malam fayruzu abadi Allah ya gafarta musu maqsuwatul qarni maqqu'atul udhni wa maqsuwatul qarni ne yankakken kunne ko kuma kariyayyen qaho an-nisfu fama zada idan rabin qahon ko fiye da rabi ya kare zakarahu abu daud al-imam abu daud ya ambaci wannan riwaya kamar yadda kajita wa amara an yustashrafa al-ayn wal-udhn manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarnin cewa a duba idanta da kunnanta a tabbatar lafiyar su lau ay yunzaru ila salamatiha ma'ana a duba a tabbatar da lafiya to wannan hadisi yadda yazo haka dogo iya nan shine abin da ya inganta iya nan jama'a iya cewa wa amara an yunzara an yustashrafa al-ayn wal-udhn haka al-imam al-albani rahimahullah muhammad nasir din ya bayyana a cikin ainihin littafin da'ifu abi daud lamba ta 487 sauran abin da zai taho to isnadin da yazo da shi da wannan karin bai tabbata ba amma dai malaman fiqh suna ba da bayani akan cewa a kula da waɗannan abubuwan kai ya zama akwai aibi kaman daga ciki wa Allah yudhha bi awra'a kar kuma a yi layya da awra'a wadda take ainihin wato mai harari garki wadda idan ta yi riga ya shagide haka ba ta gani da kyau wala muqabala haka kada a yi layya da al-muqabala ita ce wadda take ainihin wato tana da rama ko kuma ta lalace yace gashi nan al-muqabala hiya allati quti'a muqaddamu udhniha ko sorry wadda aka yanke abin nan gaban kunnanta wala mudabara ko wanda aka yanke bayan kunnen kina wala sharqa wala kharqa ko mai ya gaggen kunne sharqa mai ya gaggen kunne wanda aka tsaga shi gida biyu wa kharqa mai ya gaggen kunne wanda aka yi kasakata da shi aka mai tsage da yawa duka wannan Abu Dawud ya rawaito su amma kamar yadda muka ji riwayan ta zo da ainihin wato matsala dangane da isnadinta da ita da waccan ta baya gaba ɗayan su amma iya wancan na magana ido da kunne shine ya tabbata kamar yadda ainihin malamai suka bayyana su al-imamu ainihin az-zahabi da shi al-allamatu al-albani rahimahumullahu ajma'in daka abin nan muqabala ita ce mai yagaggen kunne ta gaba mudabara mai yagaggen kunne ta baya sai kuma sharqa mai tsagaggen kunne kharqa mai kunne da tsagu fiye da guda duk waɗannan ba a layya da su wa zakara anhu an aidan arba'un hakanan al-imamu abu daud ya ambata har ila yau daga shi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama riwayan sahabi al-bara'u ibn azib wannan riwaya ce ita take ainihin ta tabbata sahihi yace arba'un la tujzi'u fil abahi guda hudu ba za su yi layya ba الأوراء البين عورها رامميا ودوا من هرارجركي من إدو كركتشي وند كركتشي وإدن تبين كرارا والمريضة البين مرضها مرضها كم دكوما مرا لابيا ود رش لابيا تكي أبيلي قري والأرجاء البين عرجها دكوما جرجوا ود جرجون تكت تبين كري والكثيرة التي لا تنقي da kuma kariyayya wadda ba za ta iya tsira daga wannan kariyar ta warke kafin ranar layyamba wal ajfa'u allati la tunqi sai kuma ramammiya skini wadda ta rame ta zama kashi da fata kawai gashi nan ana ganin hakarkarin ta bai da rayi ta ciko kafin ranar layya duk waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ai layya da su ai man minhu zaliha a gani ita abin nan ramammiya din ana ganin ta saboda min huzaliha la mukhala fiha gani nan kamar da bai waka yake cewa laqad hazulat hazulat hatta bada min jiladiha kulaha wa hatta ramaha kullu muflis ta riga ta rame har ana iya ganin abin nan makwancin kodar ta daga jikin fatar ta so shine wato al ajfa ramammiya wadda babu bargo a tare ta riga ta rame gabaki da haka wa zakara aidan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama naha anil musfira ya kuma bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi magana akan al musfira yace wadda take an riga an cire kunnanta gaba daya wal musta'sila wadda take sai kuma al musta'sila wadda har aka kai ga an cire kahonta duka kahonta ya cire gaba daya wal baqa'a da kuma al baqa ita kuma ita ce wadda take ainihin wato idan ta ya riga ya digi sura ido daya ne ido daya wal mushayya'a da kuma al mushayya'a ita ce wadda take ba ta iya bin yan uwanta kiwo saboda rama an fara tafiya kawai ta ne wuri ta kwanta sai sai su dawo ba za ta iya bin su kiwo ba ita ce al mushayya'a sai an raka ta kiwo sai an dauke ta an kai ta wurin kiwo sannan wal kasra da kuma kariyayya kasra ne ce al kasra rawa ne fa'il kuma da yake cewa qatil ay maqtul gashi ya fassara da kanshi yace al musa al musfara allati tusta'salu udhunaha hatta yabduwa simahuha ita ce wadda aka cire kunnanta hatta yabduwa har ya zama ya bayyana shi mene simahuha shine asalin ramun kunnan mitos din cikin ramun kunnan ya zama da an cire fatar gaba daya wannan ramun abinda ake nufi da simah shine ramukan jikin dan adam wadanda ke kaiwa cikin jikinsa sai ce mishi a English na ainihin scientific terminology sai ce mishi mitos M-E-A-T-U-S to a ce an cire fata kunnan gaba daya sai iya wannan ramin ake gani ita ce wadda ake ce ma al-musfara sai kuma wal musta'sala allati ustusila qarnuha min asli wanda aka kwabe ko aka cire kahonta daga asalin mahadarsa daga tushen shi wal bakha ita kuma bakha allati bakhaqat aynuha wanda idan ta ya digi sura kwaya idan ta tsiyaye wal mushayya'a allati la tattabi'ul ghanama ajafan wa da'afa ita ce wadda ba ta iya bin sauran dabbobi saboda rauni da rama wal kasra haka nan kuma ainihin al kasra hiya al kasiratu ita ce al kasira wannan ainihin riwaya ta zo a cikin tafin sunan abi daud ne amma isnadin ta yana da ainihin rauni saboda wani mutum mai suna abu humaydin ar-ru'aini wanda malamai suka ce majhuli ne da shi da malaminsa wanda sunan shi Yazidu Zumudar wanda shi kuma bai da tawfiki sai na Ibn Hibana haka al-Allama Ibn Hajar al-Asqalani ya bayyana a cikin tahdhibu tahdhib ya bayani akan waɗannan malamai cewa suna da matsala wajen riwaya wallahu a'lam na'am dama can su ba su da ƙaho bai shafe su ba wanda dama can shi halittar shi bai da ƙaho kaman balani go bai shafe shi ba wannan insha Allah Na'am, wannan ita namun da wata magana da malamai suke tattaunawa dangane da wani dabba ne ya fi dacewa a layya da shi. Na san ya shahara a cikin mutane ana cewa a layya an fi son zaƙin nama, a hadaya an fi son yawan nama, kamar yadda kowa ya san wannan, ko da baka san a ina karatun yake. Amma gaskiya wannan magana ce mai rauni. Abin da yake tabbatacce shi ne, ka ɗauko wancan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanci na sallar Juma'a. Da ya bayani akan falalar zuwa Juma'a da wuri, wanda ya zo lokacin farko ka annama karraba mene badana, wanda ya zo na biyu ka annama karraba bakara, wanda ya zo na uku ka annama karraba kabshat, haka za har zuwa kan kwai. Malamai muhaqqiqun suka ce wannan shine asali game da falala tsakanin aiki na qurba na yanka tsakankan dabbobin nan, da kuma abinda manzo Allah ya kata a aikin haji. Sai dai an al'adanci cewa ana yi da raguna, babu laifi da raguna idan ya zama al'ada ce, kamar da manzo Allah shi ma ya yi da raguna din. Amma cewa wai saboda alayya an fi son zaƙin nama, to wannan wani ta'alili ne da yake buƙatan hujja. Da haka babu laifi in ka tashi layya ka yi da raƙumi yana da falala, ko ka yi da sa shi ke biye da raƙumi, sannan a zo kan rago, sannan a zo kan ainihin ƙasa da rago kamar akuya. Wallahu ta'ala alam. Na'am. Ko suna ya halasta, amma asali shi da rago ne ake tunda aikace da rago manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma tunda duka aiki ne na qurba, babu laifi a yi da duka waɗannan dabbobin. Kar ku manta tun farko ya mana magana akan waɗannan dabbobin guda hudu, dabbobin ni'ima samaniya tu azwajin, da su ake ibada ta ainihin wato yanka, wanda kuma daga ciki shine akwai hadaya, akwai fidiya, akwai layya, akwai kuma aqiqa. Zai zo mana karatu akan ta insha Allah nan kusa ko. مالك يتجب أن تشوى فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضحي بالمصلى. يعني هذا كتكين شريعة تفرك من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلي أتيل إيدي لمن ينك ليس أتيل إيدي كما يدك هكا السنة تكي وسيدي كما يدك أنبتا أبايا الألامة محمد ابن صالح الأثيمين الله يغفر تامشي ده كنش يكي بعد لباري تشوى sure ba su taba ganin irin wannan kasashen su ba. Ne ba yi zuwa ga haka kasancewar zamani ya zo da gine-gine da kwalliya da marbles da aka ba aka dandaba ko ina a masallatan kasar su. Sannan kuma sai aka wayi gari sun canza asalin shari'a ta yin sallar Idi a musalla. Sun dawo da ita cikin masallatai musamman a Harami da sauran duka garuruwan da ke Saudiya. Za ga Malam Albani rahimahullah ya yi maganganu akan wannan a cikin tafin salatul idaini fil musalla hiya sunna. To wannan sai yasa kaga ba za ka fara tunanin a zo da rago cikin wannan wurin na masallacin Makka ko Madina a ce a yanka shi a ciki ba. Ba za ka fara wannan tunanin ba. Sai zama ba sa yankawa. To wannan khilafus sunna ne. Ina fata mun gane wannan. Sannan mun ji a baya cewa asalin aikin yankan ke halasta ma mutane su yanka, ba wai kiyasin cewa lokaci yayi ba. Sai an yanka din da gaske. Ko kuma idan limamin bayi da shi ya ba mutane uzuri cewa to su je su yanka nasu shi bai da shi. Da haka abin da yake sunna shine kamar da yake a nan kasashen mu, kowane limamin gari ko limamin Idi a tafin mai da ragon shi filin Idi, da zaran an gama sallah an gama huduba a kusa da wannan rago a yanka shi. Wannan yankan shi ke bude kofar cewa kowa ya je ya yanka. Zakarahu Abu Dawuda an Jabirin annahu shahida ma'ahu al-adha bil musalla. Abu Dawuda ya ambata daga Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu wa an abihi cewa Jabir yace mun je sallar Idi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, fa salla falamma qada khutbatahu, yayin da ya gama hudubar sa nazala min minbarihi, sai sako daga minbarin sa, wa utiya bi kabshin, aka zo mishi da rago, fa zabahahu bi yadihi, ya yanka wannan ragon da hannunsa, wa qala yace bismillahi والله اكبر هذا عني وعمن لم يضح من امتي شي بسم الله الله والله اكبر wannan layyan tawace ni annabi muhammad kenan alayhi salatu wassalam wa amman lam yudhi min ummati da kuma duk wani mutum a cikin al'ummata wanda bai samu halin yin layya ba a wannan shekara da kuma tashin duniya kenan ko manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana ji da al'ummarsa yana son su allah ubangiji ya kara mishi daukaka da ainihin wato salati da sallama wannan hadisi ne tabbatacce sahihun ne li ghairihi kama yadda Al-Sheikh Al-Albani ya bayyana a cikin littafin sahihu sunan Abi Dawud tabbataccen hadisi ne babu ko kura akan shi insha Allah wa fi sahihaini haka a cikin Bukhari da Muslim annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yadhbahu wa yanharu bil musalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kama yadda a cikin Bukhari yana yin layya ya yanka ta a ainihin wato a musalla Bukhari yayi babi babul udha wan nahari bil musalla haka ya kawo shi a cikin kitabul adahi babun da ke bayani akan layya da yanka layyan to ayi shi a masallacin idi haka al-imamu ainihin Bukhari ya ruwaito a cikin as-sahih dinsa da al-imamu ainihin Muslim da al-imamu an-nasa'i Muslim bai fitar da shi ba kamar yadda ya faɗa ba Muslim bai fitar da ita ba وذكر أبو داود عنه أنه ذبح يوم النهر كبشين أقرنين أملحين موجوئين فلما وجههما قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح أن الإمام أبو داود يروي توانا رواية في رواية ضعيفة أقول عن أنا تا محمد ابن إسحاق وأن مدلسيني محمد ابن إسحاق ملتاف سيرة دمغازي يتي أنه ذبح يوم النهر كبشيني manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka rago guda biyu ranar sallah aqranaini masu qahu to iya nan ya tabbata to me yasa aka ce masu qahu ai kowane rago ga al'ada yana da qahu ishara zuwa ga cewa lafiyayye ne qahun kosasshe ne cikakke ne da kai daga cikin abin da ake dubawa wajen siffar ragon layya ya zama yana da qahu lafiyayye kosasshen qahu in ga qahun mai kauri kitiftif sun fito sun yi tsawo alamar lafiyar shi launi yana daga cikin mugunta da mutane suke wa kansu man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi idan mutum tashi layya sai je ya samu wani kafu zuru wani dan wata 13 da ƙyar yake kuka ma in zai kuka ma sai ka ji kamar an shake shi ya samu shi ci shine ragon layya shi amma idan zai sai mota baya haka idan zai sai riga sallah baya haka idan zai zabi mata aure duk baya zuwa ya zabi wata ta malamai ko sai ya darje amma annan Allah ne sai yayi dabara sai je sai ragon 13 da ƙyar a ragon yake kuka a dauko shi akan mashin iska tana kadauyen shi wannan ba daidai bane jama'a ka samu lafiyayyen rago mai kyau ba kuma dan alfahari ba kosasshe wanda ba za ka ji kunya a ce kana gabatarwa da Allah wannan a matsayin qurba ba ina fata mun gane wannan kamar idan da wani babba ne za ka kai mishi wata kyauta zai ka kai mishi abin da yake mara kyau Allah shine mafi girma jama'a da aka mu gane wannan kuma mu gane cewa kamar yadda zamu zo mu tattauna wannan bari mu zo kan shi akan hukuncin layya din bari mu karasa ainihin fassara wannan tukunna yace amlahaini wanda suke da tozali a jikin idan su ma'ana idan su akwai baki haka da yake waye shi sannan kuma mawju'aini to kamar da muka fada iya can kamshe ne akara ne wannan ya tabbata saboda akwai riwaya daga Anas dan Malik a cikin Sahih Bukhari da yace in kafa'a ila kabshaini akara naini amlahaini fa dhabahuma bi yadi haka matanin yazo manzo Allah ya tafi zuwa ga wasu raguna guda biyu masu manyan kaho kosassu masu ido da tozari ya yanka su da hannunsa da kanshi ya yanka su mana shi ya dauki uka da kanshi yanka to kaga iya nan ya tabbata iya amlahaini to menene ma'anan mawju'aini wanda aka musu dandaka ko fidiya shine alwaja'u shine alkhisa'u dandaka da ake ma dan akuya ko rago a cire mishi dan marenan ko a kame fatar a cire a yanke fatar sai a zare a zaro shaka suna yin dayan biyu ko dai a kama a saka akan dan muke ci mishi wani karfe din nan da ake daka akan shi dan magurji sai a dandaka yana ihu a rike shi da karfin tsiya a dandaka sai a shafa mishi magani ga Fulani suna yi da mutanen kauye da makiyaya shafa mishi man shanu shikenan ya je jinya ta kwana biyu sai warke daga nan an mai da shi huhun ma'ahu kenan sai dai na bin mata in ya dena bin mata sai ya girma ya koshi na'am sai jikin shi kuma kamar ta mace yawwa an fi madan akuya ko so da shi ne jarababbe mafi yawan lokuta da ko kuma wanda suke wannan shi suke ce madandaka ko kuma fidiya shi kuma za a sa wuka ne a dade kasan mare nan sai a sa hannu a zaro dan goilan a cire a fulge shi wannan akwai azaba shi ne zamu faɗa yanzu a addinin sai ya halasta ko bai halasta ba asali bai halasta ba sai in akwai bukata sai in bukata ta kama bukata shine ana so ai wani gyara na nama ya tabbata wannan ana so ya rika dan ya zama za a amfani da shi amma haka nan kawai dan mugunta da zalunci bai halasta ba kuma asali koda ana yi din ma abin kyama ne a bar su su yi rayuwar su ta dabi'a yadda Allah ya halicce su shine asali amma yan adam suna musu wannan muguntan ko fun karfin in ana yi in ka taba gani zaka ga yadda suke ihu kamar ana zare musu rai Allah shi kyauta to wannan shine alwaja'u shine alkhisa kenan fidiya ko ainihin wato dandaka shine zaka gansu sun zama katin kamar halittar mata falamma wajjahuma yayin da ya fuskantar da su gabas zai yanka su sai wannan addu'a yace wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda na fuskantar da fuskata ga Allah wanda ya kirkiri sammai da ƙasa hanifan ina mai tsayawa akan addinin sa mai kakke wa ma ana minal mushrikina sam ni bana cikin mushrikai inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamatiya da mutuwata lillahi rabbil alamin duka ina yin sai karshen tsarin Allah ubangiji na talikai la sharika la Allah din nan wanda ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu abinda aka bani umarni kenan wa ana awwalul muslimina manzo Allah ya ce ni ne farkon musulmi salawatullahi wa salamu alayhi Allahumma minka wa laka ya Allah wannan wadata daga gare ka na samu wa laka kuma dan kai nake wannan aiki an muhammadin wa ummati ina yankawa a madadin ni kaina annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ummatihi da kuma al'ummata bismillahi wallahu akbar da sunan Allah kuma Allah shine mafi girma yace thumma zabaha sannan sai ya yanka shi to kamar yadda muka ji al-imamu abu dawud ya fitar da wannan da ibnu majah sai dai isnadin akwai tadlisi na muhammad ibn ishaqa amma baki sauran mazajin za su zama amintattu ne kamar yadda malamai suka bayyana dan haka sai ai intiqai me ya tabbata sauran kuma ya zama ainihin bai tabbata ba kenan wallahu ta'ala ala wa amara an-nasa an yadhbahu a idza dhabahu an yuhsinu adh-dhabha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane idan za su yanka su kyautata yankan shine mene a wasa wuka kada a cutar da dabban kada a zalunce ta kada a kaskantar da ita wa idza qatalu haka nan in ma ya kama za a kashe wani wanda ya laifi alƙari ya yanke mai hukuncin kisa an yuhsinu al-qitla nan ma a kyautata kisan kada a ci mutuncin sa wa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisin al-imam muslim daga ainihin sahabi shaddad dan aus yace inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ainihin ya wajabta wato ihsani kyautayi akan komai yadda lafazin yazo kamar yadda yake a cikin sahih muslim fintani hafiztuhuma ar-rasulillah haka shaddad yace akwai abubuwa guda biyu da na kiyaye su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhatum fa ahsinu adh-dhabha wa liyahidda ahadukum shafarata dayanku ya wasa wukashi wa liyurih dhabihatahu dan ya hutar da dabba ya yanka ta lokaci guda sa'ata idin ta huta da wahalar gigarawa da zai kara mata ainihin radadi na mutuwa al-imamu muslim ya fitar da wannan hadisi da al-imamu ainihin ahmad a cikin musnad din shi da abu dauda shi ma ya fitar da al-imamu tirmidhi da ibnu majah haka al-imamu nasa'i dukkanin su fitar da hadisi ne tabbatacce insha Allah zama sai malam yace wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam anna shata tujzi'u anir rajuli na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa akuya guda daya ko rago guda daya ya ishi mutum wa an ahli baiti da kuma da shi da mutan gidansa walau kasura adadu ko da suna da yawa a ce mutum ne da matan shi hudu ko biyu ko daya ko uku da ƴaƴa biyar goma ashirin talatin idan iyakan wadatarsa rago ɗaya ne to ya ishe su ya ishi wannan gidan idan kuma akwai wadata babu laifi a ƙara har kowa ya samu kabbir 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 ba ha aka kawo kan kowa Anas dan Malik kamar da aka sani a tarihin sa ya dade a duniya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a Allah ya bashi arziki na ƴaƴa da kayan noma duk wannan abu ne tabbatattu a cikin tarihin sa ko sai zama ya da ƴaƴa ma dudin ƴaƴa ƴaƴan shi sun wuce 100 amma saboda wadata haka ake siyo raguna kowa sai an lissafa an bashi ragon shi wane wane ga ragon ka wane ga naka kowa don akwai wadata babu laifi a haka Anas dan Malik kiran babban sahabi boyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Anas ya mutu shekara 93 ne bayan hijira ya dade sosai a duniya manzon Allah ya rusu ya bashi yana yaro dan karami kamar dan shekara 20 ko makamancin haka kuma ya rayu bayan haka har zuwa shekara 93 bayan hijira shi ya fi shekara 100 a duniya Allah ya kara mishi yarda malam yace كما قال عطاء بن يسار كما يدعى عطاء بن يسار يتي سألت أبا أيوب الأنصاري ناتن بي صحابي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي يا ليتك أزامن من زن الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ce mu dai sanda annabi yake raye abinda ake yi shine mutum zai yi layya da dabba kwaya daya ga kanshi da mutanen gidan shi sai su ci daga naman kuma su ciyar da wasu wannan riwaya al-Imam at-Tirmidhi ne da Ibn Majah al-Imam Malik ma fada ita a cikin muwatta riwaya ce mai isnadi kyakkyawa al-Sheikh al-Albani ya tabbatar da ainihin cewa isnadin ta kyakkyawa ne a cikin littafin Irwaul Ghalil fi takhriji ahadisi manar as-sabil lamba ta 1000 da lamba 101 da lamba 41 1141 qala at-tirmidhi al-imam abu isa muhammad ibn sawrat at-tirmidhi rahimahullah yace hadithun hasanun sahihun to wannan kai kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma me yasa aka ce ya halatta din a ainihin wato kara saboda a zamanin manzon Allah kuma ya tabbata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wa matan gidan shi layya kowace mata a yanka mata ragonta zaka wancan zai dauki kenan mafi karanci amma mafi yawa kuma babu laifi a yanka duk abin da ya samu malam bai magana ba gabaki dai akan hukuncin layya shin wajibi ne ko mustahabi ko makamancin haka malamai sun yi maganganu da suka bayu zuwa ga mazhabobi akalla guda biyu wanda suke ganin ta wajibi wanda suke ganin ta kuma ba dole bace daga cikin dalilan wanda suke ganin ba dole bane saboda hadisi da manzo Allah yake cewa wanda da muka karanta idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhi idan goma ga wata suka shiga dayan ku yayi niyyar yin layya kenan sai in ya ga dama yayi niyya zai iya yin niyyar sai suka ce to wannan dalili ne akan niyyar tana kuma zuwa ga mutum wannan dalili ne wanda yake marjuhi domin akwai abubuwa da ainihin waɗanda suke na wajibi ne amma kuma ana kawo da wannan magana kamar da Allah yake cewa man arada al-akhirata fa wasa'a laha sa'aha za a ce optional ne dole ne mutum ya san tsire ya nufaci lahira ko da aikin sa wannan yana nuni ne zuwa ga irada ta taqa iqtisadiyya cewa mutum zai nufaci layya amma bai yiwuwa ya kulla kudirin layya bai da kudi bai da hanyar rago in bai da wannan kuɗi ko hanyar samun rago wancan hukuncin bai rance shi shine ma'anar irada a nan wajen a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fasa yin layya ba kullun yana yin ta duk shekara wannan ya nuna zuwa ga muhimmancin yin ta kenan sannan a cikin hadisin al-Imam Ahmad da Ibn Majah daga Sa'di Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana lahu sa'a walam yudhi fala yaqrabanna musallana al-imamu ibnu hazmi yayi hujja da wannan akan cewa layya wajibi ne kuma wanda bai yi ba ko aka samu labarin ba shi da niyya yi liman yana iya kore shi daga masallaci yana iya ce mishi wani eh tunda ka ki niyya ka ki siyar ragwallon yan mun ji kana cewa ba za ka laye ba to karka ba masallacin saboda wannan tsoratawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan duk wanda yake da wadata to wajibi ne ya laye abinda hadisi yake dilala akan shi kenan a ainihin a kebance sannan akwai wani hadisi wanda ainihin al-Imam Ahmad Abu Dawud suka fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wajibi ne ala ahli kull ala ahli kulli baitin kullu amin udhiyatun wa atira da yake ta atira an shafe hukuncin ta atira ita ce dabbar da ake yankawa ainihin wato watan Rajab amma isnadi ne wanda yake wannan mai rauni da ya kawo wannan magana ko wani mutum majhuli a cikin sa in ba na manta ba shine Abu Ramla majhuli ne a cikin isnadin to ba za a dauke shi a matsayin hujja ba sai kuma hujja mafi fitowa fili riwayar Bukhari da Muslim na hadisin Jundub ibn Abdullah al-Bajali wanda yace yayi gaggawa ya yanka rago sai manzo Allah ya gana cewa man zabaha qabla as-salati falyu'id wanda duk ya yanka ragon shi kafin sallah ya je saki inda ba wajibi ne za a ce to shikenan kawai ba dole bane misali ka dauka kamar wanda bai yi azumin sita shawwal ba yanzu yau 28 kaga ba wajibi bane akan shi bai da za a ce ana bin shi amma ramadana da ya sha har yanzu ana bin shi kuma gani cewa ya rama ya sake dilala ce akan cewa wajibi Allah samu fanci a fikihu cewa yanzu misali gashi shawwal ta yi daga gobe 29 ko jibi alal aksar ya kare kaga yanzu in baka yi sita shawwal babu yadda za ka yi su to sun fada akan ka dama ba wajibi bane dama mustahabi ne na tilaci amma in ya zama yanzu ana bin ka ko ana bin ki zuwa yanzu wasu bangare na kwanakin azumin ramadana har yanzu ana bin mutun shi ko da na bare ne ko bariya ko bara waccan waccan saboda wajibi ne to wannan cewa da manzo Allah yayi wanda ya yanka rago kafin sallah ya je ya sake yankawa dilala akan cewa ya aikata aikin yayi kuskure da haka aikin bai yi ba kuma akwai ramuwa akan shi saboda wajibi abinda dai ake so a fahimta daga ta shine lalle layya wajibi ce akan duk wani musirin wanda yake da wadata wajibi ne amma wanda bai da wadata ta fada akan shi akwai ayyuka da dama na ibadoji wanda suke haka suke kamar zakka kamar aikin haji duka farillai ne amma sai in kana da wadatar su to mutane suna kasa fahimta a ce layya wajibi ce musamman a nan kasashen da aka samu akwai mutanen da musamman a birane sun iya duniyanci ba sa yin layya sai dai su hada yan kudaden su yi kakkawa kawai ko su samu yan kajin su da dan kilo din su na biyu su dai su tunama amma ba za su iya kwantar da raguna su yankawa Allah ba wasu kuma har da masu kiwon dabbobin wani abin mamaki mutum zai daure raguna ya kiwon su ya fatinin din su ya tabbatar sun yi kiba sai ya fita da su diya siyar an ce yanka da shi ce ina ai wannan yafi karfin na yanka shi zan yi asara in na yanka shi a ga wannan rashin sanin daraja addinin Allah ne waɗannan ɗin da ya je siyar su ne asara watakila wanda zai yankawa dan ibada dan addinin Allah lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah da za ka yi ka zama kayan ka wannan dabban ne dan biyayyar addinin Allah shine abin da ya kamata ka yi tunani a takaice ina ma kaina nasiha da sauran yan uwa cewa layya wajibi ne akwai malaman da suke ganin matukar kana da wadata wadda ta ishe ka ba abin ka bashi kana da sutura sawa kana da abincin ci abin da ya ɗoru wajibi ne ka je ka sai rago da shi inda ya kai kuɗin inda kana da abin da za ka yi bukatunka na immediate bukatunka to duk abin da ya ɗoru a wannan ranar to wajibi ne ka je ka sai rago abin da a zamanance ake maganganu a kai shine ina hukuncin kamar ma'aikatan gwamnati da sauran waɗanda suke ayyuka na albashi waɗanda kuɗin su na zuwa ne ƙarshen watanni ko makamancin haka sai daidai sanda za a yi layya ba su da kuɗi a ƙasa amma kuma sun yi ainin wannan kuɗin ma'ana sun sani cewa a ƙarshen wata za su ga albashin su shin ya halasta su karɓi raguna a matsayin bashi su yi layya ya halasta domin suna sa ran za su samu wannan kuɗaɗen kuma yana cikin lissafin abin da za su yi kashe a wannan watan ko a wannan kwanakin kamar yadda ai ba za ka haramta musu shin ya halasta akwai wanda ke tunanin ko ya halasta ma'aikaci ya ci bashin abinci kafin wata ya kare akwai wanda ke sanar wannan bai halasta ba ya ce ya yi to shi tunda dai wata bai kare ba ya za a yi ci ba shi gidan shi a zauna ba abinci har sai watan ya zaye akwai wanda ya taɓa tunanin wannan to amma saboda wancan na Allah ne mutane suna da ruwa sai suka fara kawo wannan magana cewa to ai ya ma halasta kuwa eh ya halasta ba samu masu raba raguna wanda za su rubuta su aje ko aje ofishin a cire daga source babu laifi a samu duk dabarun da za a yi iyayenmu na da da tsofaffi za ka ga su kiwo suke yi sai ka ga tsohuwa da zaran an yi sallah bana za ta samu dabba je tana kiwo wannan na baɗi kenan Allah ya kai mu amma mu yan bariki duk ba mu wannan dabara da a markazin salafiyya a tudun wada ana yin wata dabara a dinga yin asusun gata shi ma daga baya da aka daina idan lokacin sallah sai a tafi ƙauye can kasuwanni Gujungu ko Sara ko Azare ko Nijar ma aje can cikin daji a ɗauko muku raguna a kawo kowa zo ana lissafawa ana ba kowa nashi duk wannan dabaru ne wanda suke sun halarta don a samu a yi don sha'ira ce min sha'irin Islam tambari ne daga cikin tambarorin musulunci a waye gari ranar sallah a zubar da jini babu ibadar da Allah yake so a irin wannan rana kamar zubar da jini wannan kenan dangane da akwai hadisai da suka zo game da falalan layya ma dudai da yawa amma tsakani da Allah mafi yawan hadisan nan sai da kashi 90 ba su tabbata sai ne wannan falala fil jumla lan yanalallaha duhumuha wala dima'uha da kuma kasancewa wata ibada ce ta nasak wanda yake tabbatacciya a sunna amma cewa ranar alkiyama za ka rike bindin wannan rago da ka yanka ya haura da kai siradi wannan hadisin tsofaffi ne ba shi a cikin karatu ranar alkiyama za ka hau kan wannan buzu ya tashi da kai ya tsallaka da kai ba za ka bugo su don shiga aljanna ba duk akwai irin waɗannan hadisan da za ka ji duk kafin suna ta zo ana wa'azi da su duk waɗannan ba su tabbata ba hadisai ne ingantattu ba suna nan da yawa za ka same su a cikin tafsirihu da sharhohi da makamantansu malama bai kawo su anan ba saboda ba su cikin ilimi sam shi sa muka ga bai mai ta'arudi game da kawo su anan ba ina fata mun gane sannan baya ga haka dangane da nama abin da ake ganin ya dace da sunna shine ka ci ka yi ainihin kyauta kai sadaka kar ka taskace shi ka cinye ko kuma ka hana kowa wanda zaka ga saboda rowa har mutanen gidan sai ya dinga musu abin nan close marking ya ga ya wanda za su jiwa ba daidai ba ne ma'ana idan an yanka dabba akwai makwabta ko akwai 'yan haya ko akwai waɗanda suke flatmates waɗanda ake rayuwa da su musamman waɗanda watakila su ba su samu halin yankawa ba to a tabbata an ba su a bisa al'ada irin ƙasashenmu za ga wasu ɗanye suke bayarwa to al'ada ce ba ka raba mutane da ita amma da dai ya fi dacewa a soya a ba mutum wanda da an ba shi kawai a ready made ne amma an ɗauko wata tsokar nama haka ya ƙanƙanuwa an ba mutum ai hidimarta ma aiki ya zai da ita wani lokaci da aka sai ga mutane sai sun jira sun tara wane ya kawo to baka tabbacin ko zai kawo maka amma idan soyayye ne ko da fabbe ko gasasshe sai ka ci abinka da zaran an baka wajen bayarwa a kula da ba talakawa wanda ba su da shi da mabukata kai ya zama canji kamar yadda mutane suke na al'ada wani ya yanka ya kawo maka kai ma ka yanka ka bayar an kai mushi wannan kaga ya zama musaya kenan sai zama masu wadata isu sun musayar naman su sauran talakawa kuma suna nan sai dai kawai su ta jin kanshi suna jan yawu to wannan ba daidai bane na farko kenan na biyu kamar yadda muka ji babu laifi a taskace har zuwa wani lokaci shine a soya a ajiye a ci daga baya babu laifi wannan ya halasta amma zai iya zama a samu wani yanayi wanda malamai ko shugabannin addini za su iya bada fatawa a yi aiki da irin waccan fatawar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a wata shekara cewa to wannan shekaran kada wanda ya aje nama duba izuwa ga cewa a wannan yanayin a wannan lokacin Madina ta yi baki ne daga garuruwa daban-daban sun cika garin sai zama na idan an taskata naman ba zai ishi mutane ba wasu ba za su samu ba wasu ba za su san an yi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara kowa ya rabe naman sa kafin kwana uku su wuce to babu laifi a irin wannan yanayin ma idan aka samu wani yanayi da 'yan gudun hijira ko 'yan baki ko makamancin haka sun cika wani gari ko waɗanda ba silayya ba sun fi yawa sun ninninka waɗanda suka yi da a ce akwai shugabanci irin na musulunci sai a bada fatawa akan haka cewa to jama'a muna ganin wannan shekara ya dace kowa ya cinye naman shi a kwana uku ko kuma ya fito da shi ya kyauta da shi ya sadaka. Sannan mutane suna yawan tambaya akan a ina ake yanka layya, duk inda ya samu a garin ku zaka yanka wa, a cikin gida ko a kasuwa ko a bakin hanya, duk inda ya samu babu wani hukunci akan cewa sai wuri kaza na musamman. Ina a garuruwan da ake da dokoki ne wanda suka hana a yanka dabbobi a ko ina, wannan kaga sai ka bi doka domin sibullo ne na wuraren, sai ka je inda aka keɓance aka ce a yanka, ka je ka yanka a can. Sannan ana iya sassara naman da ƙashin da komai, akwai wanda suke ba da fatoyi akan cewa ko dake wannan musamman game da naman hakika ne, cewa kada a karye ƙashin, kada a karya skull ƙashin ka da makamanta ka, duk waɗannan ba karatuka ne da suke da isnadoji a sunna ba jama'a. Za a iya yin mishi komai da aka ganin ya dace yadda za a gyara naman, duk ana iya yi. Sannan idan za a yi ma mutane layya waɗanda suke mutanen gida, kowa a bashi ya yanka nashi, sai dai wanda ba zai iya ba, kamar yaro kankani, kamar mata wanda suke suna da raunin zuciya ba za su iya ɗaukar rai ba, ko suna ganin wannan ya ɗaukar rai ba za su iya ba, zaka babu laifi wani ya musu binniya ba, kamar ƴaƴansu maza ko mai gidan ko wani wanda yake ainihin kusa yana iya yanka musu. Yanka jama'a ba dole sai malami ba, alhamdulillah yanzu mutane sun gano wannan, da malamai suna cutar mutane, duk inda malami yake an dinga yawo da shi kenan da rawanin shi da tarbin shi yana ta yanka. Yanzu mutane sun gano wannan, ba dole sai malami ba, kowa yana iya yankawa. Ina fata mun gane wannan. Bismillah, Allahu akbar ne, Allahumma rabbana taqabbal minna. Sannan ba a baiwa mahauci ko wanda ya yi aikin fiɗa ko gyaran nama, ba a bashi ladan aikin shi daga wani bangare na nama, wannan bai hana a bashi kyauta ko sadaka ba. Ko a ce ka dawo in an gama yin abincin, ka dawo lokaci kaza ka ci, amma dai a biya shi kuɗin yankan shi da wani abu, kuɗin aikin shi da wani abu daban, ba da wannan ba. Babu laifi mutane mutum fiye da ɗaya har zuwa maximum ɗin bakwai, kamar yadda muka ji a baya a cikin aikin hajji, suna iya tarayya akan babbar dabba kamar saniya ko raƙumi, suna iya tarayya akai su yanka da nufin layyarsu kenan su duka, bayan sun gama, bayan gama yanka kuma su raba naman gwargwadon hali, gwargwadon abin da ya samu. Mun ji a baya cewa ya halasta wajen rabon a yi ƙeƙe da ƙeƙe, a ce sai an auna da sikeli ma, ya halasta. Ya halasta kuma a bar shi a yi, kowa ya kwashi rabon shi, idan al'adan mutanen wurin ta hukunta haka, al'ada ta hukunta a haka, to babu laifi. Ina fata mun gano, kuma an tabbatar da ba zai jawo wani tashin hankali ko fitina ba, a ga cewa wane ya tuka baba kiri. Tuna ga a wannan zamanin ya kamata a kiyaye wannan saboda zari'a, saboda galibin mutane halayen su irin na 'yan siyasa ne, in ka ga ba su kwashi dukiya al'umma ba, ba su kai gare ta ba, kuma gaskiya ba za ka ga mutum ya hau mulki da ƙyar ma aka haɗa mashi kuɗin fosta, aka mai fosta wuyan shi ramen mai kamar wuya na ɗinnan, bayi da nama kwata-kwata, amma kuma lokacin da kani sai ga ya haɗe ya zama hurtumi, yayi kuɗi, yayi ya tara asin wanda za ta tara albashin shi da allowance ɗin shi gabaki ɗaya a wannan shekarun, ba su kai a ce koda bai kashe ko sisi a cin abinci da shan man mota da hidimar da yake wa gidan shi da asibiti da sauran utilities da miscellaneous, bai kashe ko sisi ba a ce albashin ajami aka kai gaba ɗaya, bai kai mallakin dukiyar ba, bai kai ba a tsarin civil service, ko shugaban ƙasa albashin shi bai kai mallaki gida ba, albashin shi tsuran shi bai kai ya mallaki gida irin na masu kuɗi ba, sai dai mortgage, amma suna buɗe kansu hanyoyi ne na samun kuɗi, wasu na halal, wasu kuma wallahu a'lam. To galibin mutane suna da irin wannan nahaba, suna da wannan haɗaba, dan kan aka zo rabon irin wannan nama ya fi dacewa, saboda lura da irin zamanin mutane, to da salin nasu min al-aqdiya bi qadari ma ahrisu min al-fujur, ko to a nemo sikili, ko a nemo wanda ya iya rabo, mahauta galibi sun iya wannan sana'a, ya yayyanka naman ya raba yadda kowa zai ga cewa ba a zalunce shi ba, babu laifi duka wannan insha Allah. Akwai dai maganganu da dama da malamai suka yi waɗanda an sha yin karatu a kansu dangane da wannan ibada ta ainihin aikin hajji, ta layya, wacce muke fuskantar ta nan da aƙalla kwanaki 40 ko da biyu kenan. Sannan a waɗannan kwanaki na 10 na farko, to ana so mutane su yawaita ibadoji, sa daga cikin kwanaki waɗanda suke da matuƙar falala wajen ibada, ibadoji na mustahabbai da sunnoni da dagewa wajen ayyuka na falala, tun daga ayyuka da suke kamar azumi, kaman yawan nafilfili na rana da na dare, yawan tilawan alqur'ani, ziyara ta ƴan uwa da sada zumunci, ainihin halartar wuraren ibadoji da zikiri da karatuttuka da ire-iren waɗannan sadaka, kyauta da afuwa da yafiya, duka ana so a wannan kwanakin mutum ya ainihin yawaita su, ya yawaita don kwanaki ne masu daraja da falala, waɗannan kwanaki da Allah ya raɗe da su, walayalin ashirin, da kuma wato wuni goma, shine daga ɗaya ga watan Zulhijja har zuwa ranar sallah kenan. To ana so mutane su kula da su wajen ibadoji, kar mu dinga sakaci da ainihin waɗannan kwanaki wajen aikin ibada da bautar Allah. Sannan yana daga cikin abubuwan da kuma har ila yau ya kamata mu kula da su, musamman a ranakun sallah, shine akwai kabarbari. A sallah ƙarama, sallar Shawwal, sallah wadda aka yi a wannan wata ta azumi, ita kabarbarinta suna takaituwa ne kawai a ranar sallah, domin ita kaɗai take ranar wannan ibadar. Amma a kwanakin sallah babba ana fara kabarbari ne ga waɗanda suke wato Mina, za su fara talbiya da kabarbari ta ranar tara ga wata. Wasu malamai suna ganin sauran mutane ma suna iya farawa tun wannan ranar ta ranar Arafa, wasu malamai suna ganin haka, amma dai abin da yake mashhuri sahihi shine daga ranar sallah ne. Ranar sallah za a fara kabarbari ai ta yi, ana so a shaharantar da kabaran ai ta yin ta san da katina har zuwa waɗannan kwanaki hudu. Haka sahabbai suke a zamanin da dukkanin garuruwansu suna rudewa da kabarbari a waɗannan lokutan. Amma muka ga yanzu sai dai kawai ƴan kun FM da alheri ta saka mana kiɗa kawai, shi muke ji ranar sallah, sai muna a shakata malailiyarsu, a shakata kawai kuke mana, ko ba haka ba? Mu ma mun manta, kafafen yaɗa labaran ma sun manta. Yana da kyau mu dinga tunawa juna, mu dinga yi har waɗannan kwanaki guda hudu yawan kabarbari. Ba kuma dole sai bayan salloli ba, kamar yadda malikiya suka ce, hadisin da ya taƙayyidi da cewa sai bayan salloli yana da matsala. Da haka babu laifi dan kayi bayan wata ibada ko kafin ita ko a dissan da ka tuna a cikin waɗannan wuni. Ana yi ne kuma da murya bayyananniya ba a zuci ba. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumatin, ko a waɗannan kwanaki sanannu za a ambaci Allah. Wannan daga cikin ibadoji na musamman a waɗannan kwanakin, waɗanda kuma suna daga cikin sunan wanda suke mahajura. In ka kalli yadda mutane suke gudanar da al'amuransu, sunoyi wanda suke mahajura ba a kulawa da su. Sannan kamar yadda malaya ambata a baya, ba kuma a yin azumi a wannan ranakun, ko da ka saba yin azumin Litinin da Alhamis, ko a ayyamul bid ne ma ai. Akwai daga cikin sa akwai kwana na ƙarke 14 nan daga cikin ayyamul bid, to ba za ka yi azumi a wannan ranar ba, ko da wani azumi ne na farilla da ake bin ka, kamar ragowar Ramadana, ko azumin rantsuwa na kafara, ko alwashi, duka ba za ka yi sa a wannan ranar ba. Wannan ranar kusa daga cikin ranakun da aka haramta yin azumi gaba ɗaya a ciki, so ake kowa ya zama bakin shi a buɗe. Kuma kamar yadda manzo Allah ya ce, ayyamu aklin wa shurbin, ana so a ci a sha, bi ma'ana ya zama an wadatu iyalai komai, an samu kayan ci da sha, ai ta ci ana sha, ana samun ƙarfin wannan tasbihi da zikiri. Shine hikimar da ke cikin da aka ce ranakun ci da sha ne, ba wai kawai ci da sha a dinga ci kama ta akulin an'amu ba, ana so ne zama ka yawaita zikirori da ambatan Allah. To za ka buƙaci zuwa ka dinga sabunta energy ɗinka na abinci, ka dinga reinforcing tumbinka, saboda fatiwa zai dinga yi, saboda yawan ainihin wato kabarbari da zikirori da ake. Ina fata mun gane wannan a dunkule ƙwarai, suna daga cikin ainihin wato ibadoji, ko kuma wasu abubuwa da suke da alaƙa da ibadojin da ake yi ranar ainihin sallah da makamantansu. Ina ganin za mu saurara nan saboda kan gaba ne, ko za mu saurara nan insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.